zababbun ayyuka.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka. Shirin da kan yin dubi ga ayoyin Alkur'ani mai girma game da hadasan ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan kyakkyawar ɗabi'ar amfani da ni'imar duniya ta kyakkyawar hanya kamar lafiya da Allah maɗaukakin sarki ya hore wa bawa da makamantansu wajen aikata ayyuka na alheri. Kafin shiga cikin shirin sai a dakace mu da wannan. Masu saurare, barkanmu da sake saduwa. Shirin na yau zai fara da littafin amali na Sheikh Tusi, inda a cikinsa aka rawaito hadisi daga masoyinmu ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. Ya faɗa wa shahararren sahabin nan nasa Abi Zarr al-Ghafari cewa, ya Abazar, da dama daga cikin mutane sun yaudara kansu domin ba su yi amfani da ni'imomi guda biyu ba, lafiya da kuma lokacin da ba sa komai. Ya Abazar, ka rabauta da biyar kafin biyar su riske ka, yarintarka kafin tsufa ya riske ka, lafiyarka kafin rashin lafiya ta riske ka, wadatarka kafin talauci ya riske ka, lokacin da baka komi kafin ka shagaltu da wani aiki, rayuwarka kafin mutuwa ta riske ka. Hakika, masu saurare, duk wanda bai ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ba ya yaudaru kuma ya yi hasara duniya da lahira, kamar yadda shugabanmu Imamu Ja'far as-Sadiq alaihi salam ya bayyana cikin riwayar da aka rawaito a littafin Ma'anul Akhbar, yana mai cewa mayaudari shine wanda ya yaudari rayuwarsa da kuma shekarunsa awa bayan awa. Masu saurare, hakika ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a na daga cikin na kyakkyawan amfani da ni'imar rayuwar duniya wajen aikata aiki na gari. Yana kare mutum daga hasara a ranar alkiyama kuma yana dawo masa da mafi girman albarka a duniya da lahira, kamar yadda shugabanmu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam ya shiryar da mu. Hakika, cikin littafin Kafi an rawaito hadisi daga Imam Zainul Abidin alaihi salam, ya kasance yana nanata wannan fada a cikin wa'azinsa, rayuwar duniya kamar kwanaki uku ne a tsakaninku, ranar da kake cikinta da kuma wadda ta fice, wato ta jiya, da ba za ta dawo har abada ba. Idan ka kasance ka aikata aiki na alkhairi cikinta, ba za ka yi bakin ciki ba kan abin da ya fice ka, za kuma ka yi farin ciki da abin da ka aikata na alkhairi a cikin wannan rana da ta fice. Idan kuma ka fice iyaka cikinsa, hasararka za ta kasance mai tsanani na ficewa da kuma fice iyaka da kai cikinsa. Kuma bayan Imam alaihi salam ya ambato halin mutum cikin ranakunsa, sai ya ci gaba da bayanin hanyar ɗabi'antuwa da kyakkyawar ɗabi'ar amfani na kwanukan mutum, wato shekarunsa. Yana mai cewa, ku nemi taimakon Allah na ƙoƙari wajen aikata kyawawa. Imam alaihi salam ya ci gaba da cewa, ka yi aikin mutumin da ba shi da wani fata na wasu kwanuka, face ranar da ya wayi gari cikinta da kuma daransa, ka yi aiki domin Allah mai taimako ne akan hakan. Masu saurare, hakika hadisai da dama sun yi tabbaci akan ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a game da muhimmancinta a duk lokacin da shekarun mutum suka sha. Cikin littafin Kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Muhammad Baqir alaihi salam ya ce, idan mutum ya kai tsawon shekaru 40 sai a ce masa, ka riƙi damarka domin babu wani uzuri a gare ka, domin ɗan shekaru 40 bai fi haƙƙi ba na kiyayewa akan dan shekaru 20 ba, domin duk abin da ake nema guda ne kai aiki da abin da ke gabanka, kada ka ramu da fifikon magana da kuma abin da mutane ke fada kanka. Masu saurare, wani nassin na daban kuma ya bayyana cewa rashin ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a ta imani alamar fita daga kangi ne daga kangin duniya. Masu saurare, wasu nassin na daban kuma sun bayyana cewa rashin ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a ta imani alamar ce ta kangi daga cikin kangin duniya. Antuwa daga kanginta shine mabudin ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kyawawan amfani da lokutan duniya. A cikin littafin Kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Sadiq alaihi salam ya ce, dan kaso shine wanda ya kange kansa da abin da ke cikin duniya kaɗai daga neman na lahira. Masu saurare, barkanmu da sake saduwa, kuma kada a sha'afa shirin na zababbun ayyuka. Na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai fara da hadisin shugaban halittu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wacce aka rawaito a cikin littafin Malla Yahduruhul Faqih, yana mai cewa, albarka ta tabbata ga wanda ya tsawon shekaru ya kuma kyautata ayyukansa da makomansa yayin da Ubangijinsa ya yarda da shi, bane kuma ya tabbata ga wanda ya yi tsawon shekaru amma ya munana aikinsa da kuma makomarsa yayin da Ubangijinsa madaukakin sarki ya fushi da shi. Domin haka ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kyakkyawan amfani na lokacin bawa na yin sanadi da rabauta da yarda Allah da kuma tsira daga mummunar makoma gami da fushin Ubangiji madaukakin sarki. Hakika masu saurare, hadisai da dama sun shiryar da mu cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kyakkyawan amfani da lokacin mutum na duniya ta hanyar kyakkyawan ayyuka na daga cikin ɗabi'un masu tsoron Allah da suka kasance shugabanni na masoyan Allah madaukakin sarki. A cikin littafin Gurarul Hikam na Amidi an rawaito hadisi daga shugaban masu tsoron Allah Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ce, hanyar masu tsoron Allah amfani da lokaci da kuma kyakkyawan guzuri. A wannan hadisi masu saurare, shugaban mu ne Ali bin Abi Talib alaihi salam ya bayyana da amana cewa, wato na bayani ne kan muhimmancin amfani da lokaci da ya kamata mutum ya ci moriyar lokacinsa wajen zuba jari da kuma guziri na rayuwarsa ta lahira. Har ila yau, cikin littafin Gurarul Hikam an rawaito hadisi daga Imam Ali alaihi salam, inda a cikinsa yake wasici ga kowane mumini, yana mai cewa, ka riƙi daga kanka domin kanka, kuma ka riƙi guziri na ranarka saboda gobanka, kai amfani da lokacin da kake da shi. Ma'anar wannan hadisi shine mutum ya yi kyakkyawan aiki saboda kansa, kuma ya yi kyakkyawan guzuri ta hanyar kyakkyawan ayyuka saboda gobansa, wato ranar lahira, kuma ya yi amfani da lokacin da yake da shi a nan duniya wajen aikata aikin alkhairi kafin ya rasa wannan dama. Masu saurare, kamar yadda wannan kyakkyawar ɗabi'a na daga cikin fitattun ɗabi'un mumunai da suka kasance suna yi don kansu domin Allah da kuma ranar lahira, ya zo cikin littafin Mizanul Hikima daga shugabanmu Imam Hassan Mustafa alaihi salam. A wani ɓangare na wasiyarsa, yana mai cewa, ya kai ɗan adam, baka gushe cikin rushe shekarunka ba tun bayan da ka faɗo daga cikin mahaifiyarka, domin haka ka riƙi don Allah da abin da ke hannunka. Ma'ana shine ka ƙara guziri da ayyukanka na alheri a cikin rayuwarka ta duniya akan abin da ke hannunka, domin shi mumini yana aiki ne domin yin guziri na ranar lahira, shi kuma kafiri yana aiki ne domin jin daɗin duniya. Masu saurare, daga cikin misdaƙin ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a ya kasance kasancewar mumini yana gina rayuwarsa ta lahira da ta kasance madawwamiya ta hanyar amfani da ni'imar rayuwar duniya, domin ita rayuwar duniya mai gushewa ce. Cikin littafin Kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam ya ce, nawa daga cikin masu neman duniya da har abada ba su same ta ba, kuma wanda ya same ta ma hakika ya rabu da ita, kada ka shagalta kanka wajen neman ta, ta hanyar aikinka ka neme ta wajen mai bayar da ita da kuma mamallakinta nawa daga cikin masu tsananin riko da kuma kwadayinta ta halaka su ka shagaltu da abinda ka samu cikin ta wajen neman lahiraka ma saurare ganin lokacin da aka deba wa shirin ya kawo jiki anan zamu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin wadanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Awwal Usman Kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
ahbabtu nuraka hubba sama bi ruhi sumuwa وزادني منك قربا وصير العمر